Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. A ci gaba da bitar wasu daga cikin amsoshin tambayoyin masu sauraro da muka gabatar a wannan shekara mai shudewa. Yau za mu waiwayi batun rikicin Sudan da kuma dalilan ƙarancin ruwa ko fari a wasu sassan duniya kamar haka.
Ko me ya kawo rikicin ƙasar Sudan? Shin ta yaya za a magance yawan rikici-rikici a ƙasar? Mai tambaya mai nasara Nasarawa Kuntuwa. Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan fari a wasu ƙasashe da ke kuryar Afirka da ma wasu yankuna na ƙasar China da ke nahiyar Asiya a lokacin da wasu ƙasashen duniya kuma ke fama da ambaliyar ruwa. Mai tambaya Malam Aminu Adamu, Malam Madori, Jihar Jigawa, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin rikicin Sudan da kuma mafita. Idan mai tambayar Malam Mai Nasara Nasarawa Kuntuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga wurin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
Lallai rikicin Sudan na baya-baya nan, wato wanda ake ciki yanzu, ta samu asali ne tsakanin manya-manya mutane guda biyu, wato sojojin ƙasar ne. Waɗannan mutane guda biyu wanda yake cikin sojojin Sudan, babban su wanda ake kira General Abdul Fattah Burhan da kuma wanda yake jagorantar sojoji na musamman wanda shi Umar al-Bashir lokacin da yake mulki ya assasa sojoji na musamman nan, general nasu shine General Muhammad Hamdan Dagalo. To waɗannan mutane guda biyu su ne suka kawo rikicin da muke ciki yanzu. Suna faɗa tsakanin su ne guda biyu din nan, suna faɗan waye zai ɗauko mulki. Ana shirin za a maida ƙasar turbar demokradiyya a cikin wannan shekara na 2023. To rigiman da ake ciki, waye daga cikin su zai jagoranci sojojin ƙasar in an maida ƙasar a ƙarƙashin demokradiyya? Domin yanzu shi General Abdul Fattah Burhan shi ne yake jagorantar sojojin ƙasar Sudan, wato Sudan Army Forces. Shi General Muhammad Hamdan kuma yana jagorantar sojoji ne na musamman, ba sa ƙarƙashin sojojin Sudan, wanda shi na gaya muku daga farko shi Umar al-Bashir ya assasa lokacin da yake kan mulki. To in Sudan yanzu za ta koma turbar demokradiyya, waye daga jikinsu zai jagoranci sojojin Sudan? Wannan rigiman ne ya faɗo tsakanin mutane nan guda biyu. Kowa yana so ya yi ya jagoranci sojojin nan, asali ma ba sa son barin mulkin ma gaba ɗaya, shi yasa suna faɗa tsakanin su. Wannan faɗa tsakanin mutane guda biyu shi ya kawo rigiman da ake ciki a cikin Sudan yanzu. Amma wannan rigiman ina ta samo asali? Ta samo asali ne tun zamani shi Umar al-Bashir lokacin da yake mulki. Kaga shi wai yayi mulkin Sudan shekaru 30 da wani abu. A wannan shekarun sa na 30, in kun tuna, akwai lokacin da aka yi rigima a Southern Sudan, akwai sojoji na musamman wanda shi al-Bashir din ya assasa, wato Janjaweed, suka taya shi faɗa a wannan lokacin. Da aka gama faɗa da waɗannan mutanen 2003 fa kenan muke magana nan, shekaru da dama da suka wuce, shekaru 20 kenan. Sai ya ɗauko su ya zo ya haɗa da su a 2013, ya ɗauke su ya sa ya kira su Special Forces, ya bar sojojin ƙasan a gefe, yana amfani da su, su suke taya shi mulki, su suke protecting nashi lokacin da yake kan mulki. To amma kasan dan Adam, koyaushe in ka ɗauko shi ka kawo shi kusa da kai, dan Adam Allah ya yi shi mai son mulki ne, koya yake. Da suka zo kusa da shi Al-Bashir a 2013, suka zana da shi har zuwa 2019, sai shi wannan General Muhammad Hamdan din ya haɗa hannu da kuma ƙarfi da yaji da wannan hafsan sojojin Sudan, wato General Abdul Fattah Burhan, suka haɗa hannu kuma suka shirya wa shi Al-Bashir maƙarƙashiya, suka kore shi. Shine aka yi ku na 2019, inda aka sallami shi, aka kama shi Umar al-Bashir, aka je aka kulle shi. Sa'annan 'yan siyasa suka tashi kamar za su yi wani rigima na ɗan lokaci kaɗan, sai wayannan sojojin guda biyu suka ce musu, to ku zo mu haɗa mana mu yi civilian military government, wato gwamnatin tsaka da sojoji da kuma ƴan siyasa a ciki, wato gwamnatin haɗaka. Sai aka kira su aka zo aka haɗa. To wayannan sojojin guda biyu suna cikin gwamnati su ne masu dola, da kuma babban ɗan siyasa da yake ciki wanda yake cikin wannan haɗakan shine Abdalla Hamdok. Suka zanna 2019 zuwa 2021, wato shekara biyu, ko kuma za mu ce by 2021 sai su wannan sojojin guda biyu har yanzu sai suka yi juyin mulki, suka sallami wannan dan siyasan, aka cire shi a layin mulkin kasar. Hasali ma tun lokacin da suka sa shi, su wayannan sojojin guda biyu sun dauki madafan iko da yake da duk abin da yake da muhimmanci a cikin Sudan, suka dauke shi suka sa ma kansu, suka bar wa dan siyasan nan ba abin da suka samu. Daga ƙarshe suka zo suka kore shi a 2021, wato last 2021, sai su guda biyu din suka dauki mulkin Sudan gaba ɗaya, suka ma suka sa ma kansu, su ne sojoji, su ne gwamnati, su ne waye, duk abin da ka sani a Sudan su wannan mutanen guda biyu. To amma har yanzu abin da na gaya muku a farkon nan, dan adam ko yaushe mulki yake bukata ko ya yake. To yanzu wayannan mutanen guda biyu da suka hada kai suka kori Albashir, Umar Albashir, suka hada kai kuma suka kori shi Abdalla Hamdok, wato dan siyasan da suka yi jagoranci lokacin da aka kori shi Umar Albashir. To yanzu fada ne ya barke tsakaninsu, wannan abin da ake cewa personality clash, conflict between two personalities. Wayannan mutane guda biyu din nan kowa yana son mulkin kasan, irin abin da ya faru a Najeriya ne, civil war da muka yi Najeriya shekaru da dama da suka wuce, wato conflict ne tsakanin shi General Gawan da kuma General Ojukwu a Najeriya. An yi irin wannan rigima, aka gagara samun mafita shekaru uku aka yi ta fada a Najeriya, daga ƙarshe dai aka samu mafita lokacin da ita gwamnatin Najeriya ta fi ƙarfin Ojukwu. To wannan rikici da ake da shi yanzu a Sudan din nan irin rikici ne, wato shi General Muhammad Hamdan yana jagorantar sojoji da ake kiran su RSF, wato Rapid Support Forces, wanda na gaya muku shi General Basar ya assasa lokacin da yake kan mulki. Shi wannan babban hafsan sojojin Sudan kuma ana kiransa Abdul Fattah din nan, dukkan su biyu suna bukatar su zama shugaban kasa a ƙarƙashin sojan na kasar Sudan. To wannan fada ne tsakanin mutane guda biyu. To amma akwai mutane daga baya wanda suke supporting nasu, cikin su shi wannan Hamdan din nan, Russia tana supporting nashi, tana goyon bayansa, suna bukata su yi aiki da shi. Shi kuma wancan Abdul Fattah yana samun support na irin su America da Saudi Arabia, wanda ba sa bukatan shi Hamdan ya samu mulkin kasan. To kaga irin waɗannan in ana samun forces daga waje suna shiga cikin kasa, suna taya mutane guda biyu fada, to kamin a samu mafita yana da wahala. Yanzu irin rikicin da Sudan ta shiga din nan, sai dai addu'a Allah ya kawo ƙarshenta, domin alama ya nuna dukkan su biyu ba wanda yake tunani zai sassauta wa ɗaya don a samu mafita a cikin wannan rigima. Shine muna addu'a Allah ya kawo ƙarshen wannan fitinan, a mutane su tsaya su da addu'a. Kuma ka san ita Sudan dama tana da tarihi na rigingimu da dama na cikin gida, wannan tarihi na rigingimun duk zai iya tasowa yanzu cikin wannan tafiyar da suke ciki. Kuma za ku duba kasashen da suka zagaya ita Sudan, kasashe ne wanda su ma suna da tarihi na rigingimu, wato irin su Libya, Libya, Chadi, Ethiopia da Egypt da sauran waɗannan kasashen da kuka sani, duk suna daga cikin kasashen da suke ƙara kawo wa Sudan rikici na cikin gida, domin duk inda ake gani ake rikici za su zo su shiga ko za su samu wani abu. Kasan ita Sudan Allah ya mata ƙarfin arziki na ƙasa. To kasashen duniya suna ganin duk wanda yake control, yake samun control na leadership na Sudan za su iya samu wani abu. To sai dai daga ƙarshe muna addu'a Allah ya sa wayannan mutane guda biyu su samu mafita, don a kawo mutanen Sudan mafita.
Sai kuma maimaitin ansar tambaya kan dalilan fari a wasu sassan Afirka da Asiya. Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu da ma duk wani mai sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin mu a shiyar Agadez, Jamhuriyar Nijar, Hamid Mahmud ya samo daga masanin harkar yanayi da ke birnin Agadez, Malam Abubakar Nafi'u, wanda ya ce
babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan Afirka, abin da shafi yankin su Somalia, su Ethiopia, su Eritrea, su Kenya, babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin samun ruwan sama. Sun samu shekara 1-2 ba su samu ruwan sama ba. In ka duka musamman muna bisa yankin mu Afirka ta Yamma, mu musamman ma muna Niger. Ba ko muke kawo mana fari ba muna illa karamcin ruwan sama. Ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu shefe-shefe mu noma-noman mu. Amma tashi hankali ya mamaye su. In ka duka yanzu kamar yankin Somalia da Ethiopia, su duka kago wannan fa kasashen biyu, su duka suna fama da tashin hankali. Shi kago manotocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai. To abin da kamata su yi, su ba noma fifiko, su ba noma muhimmanci, su tallafa su samu su hannun su bisa harkar noma. Haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su cikin fari na yunwa da rashin abinci.
To yanzu misali zaka ga kamar yayin da wasu kasashe ke fuskantar fari, wasu kuma kasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa. A matsayin ku na masana, me kuke gani ya kawo haka?
Mu a bana ruwan da muka gani muka samu an jima rubanmu da an ga ruwa shekara da shekaru ruwanmu da an ga ruwa. Kuma banda haka nan ma babban matsalar mu ne Niger, muna fama da rashin hanyoyin ruwa, hadda sayan filaye mutane da suke bisa hanyar ruwa, duka an zo an yi gine-gine bisa hanyar ruwa. Shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya. Me yasa? Inda ruwa suke bi da inda ka sa hanyar sai ne yanzu an zo an sai da an yi gidaje, shike ka haka nan.
To me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna na nahiyar Asiya har da kasar China?
Abin da yasa China take fuskantar harkar fari, in ka nuri kasar China abin da ai tana da yawa. In ka dauki murabba'in kasar China a duniya ta zo biyu ko ta uku, su ma a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama. Banda wannan kuma mayan kamfaninnika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurɓata muhalli, shi ma wannan ya taimaka ma harkar fari.
Kamar ta yaya ne kake ganin waɗannan kasashen na ƙahon Afirka za su tankara waɗannan matsalolin?
Abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su. Dole sai an dafa, sai gwamnatocin su sun yi tsaye haika bisa abin da shafi harkar noma. In ba haka nan ba, har yau dai ana nan gidan jiya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen bitar wasu daga cikin ansoshin tambayoyin da muka gabatar ma masu sauraro a wannan shekara mai shuɗewa. Yanzu a madadin ƙwararrun da suka ansa mana tambayoyin da wakilanmu na ƙasashe ko wurare daban-daban da kuma furdusoshinmu da injiniyoyinmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.